بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحافظ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والقسم الأول عن جوجه wato bayan hafid hafid ya gaya mana asbabu ta'an firrawi asba'an firrawi nau'i biyu ne suka akan rawi rawun hadisi ko dai ai suka akan ta fuskar adalci ko kuma ai suka ta fuskar abab ya kawo mana su a tattara dududu guda nawa ne fuska nawa ya fada guda goma to yanzu zai dauke su bi tafsir ya rattaba su yayin tartibin su min al ashadd ila al adna ko min al adna ila al ashadd min al ashadd ila al adna saboda haka ya fara da tafi komai baci shine al kadhib ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam to shine yace fal ismul awwal ay wa huwa ta'an bi kadhib al rawi fi al hadith al nabawi huwa al mawdu' na farko wato kismul awwal na hadith na hadithin da akai suka akan sa saboda rashin adalar rawin sa shine hadith din da akai suka akan sa akan rawin da cewa yayi ƙarya a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mawdu ismul maf'ul na wada'a yada'u mawdu'an idan wato ya kirkiro hadisi ya dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi malaman hadisi suke kira al-hadith al-mawdu' suna ta'rifin sa da cewa huwa al-makdhub al-mukhtalaq ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin ƙarya da aka kirkiro shi aka dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadith din la yajuz bi halatta ba a dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya dangana hadith mawdu' ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zamanto shi da makarancin ba su da bambanci dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadu kadibaini ko al-kadibina riwaya din ya zo din lafzai wanda ya zanta wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ake zato yura ana zaton cewa ƙarya ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya zamanto ɗaya daga cikin makarantan biyu wato shine na biyun na farkon wanda ya kirkiro hadisi to alhadith din da ya zamanto da wannan sifa shine wanda yake la tajuzu riwayatuhu wala yajuzu al'amalu bihi wala yajuzu idafatuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma da muka ce la tajuzu riwayatuhu bi halata ay riwayat saba bi ma'ana ay riwayat sa akan cewa hadith ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya halatta ai riwayar sa dan asan shi asan cewa wannan hadisi ne na ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka malamai suka rubuta littafan mawdu'at suka rubuta littafai akan al-mawdu'at kamar kuma ba daga ba ɗan baya ne suka rubuta ba karkaji an ce ai al-mawdu'at daga ibn al-jawzi aka fara ibn al-jawzi ya rubuta al-mawdu'at ba daga ibn al-jawzi bane kafin shi akwai al-kamil fi du'afa'ir rijal na Ibn Adi wanda ya mutu a ƙarni na hudu a cikin littafinsa da yake yayi ne akan masu riwayar hadisi da ake suka akan su daga ciki akwai wanda ake suka akan su ta fuskar ƙarya saboda haka zai fi ambace su kuma in ya ambace su sai ya faɗi hadisan in bai faɗi gabaki ɗaya hadisan ba zai faɗi mafiya yawan hadisan da yasa aka maida su maƙaryata ko aka yi suka akan su haka dalika Ibn Hibban a cikin al-majruhin nasa kitab al-majruhin na ibn hibban shima ya kunshi irin waɗannan ruwat din saboda haka ya kunshi hadisai mawdu'ai da dama wanda yake duk yana kawo su dan ya bayyana kan cewa waɗannan hadisai ƙarya ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin zai zo mana a cikin asbabul wad' ne yasa ake ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah madaukakin sarki da yake yayi alƙawarin kiyaye wahayi kuma kamar yadda malamai suka nuna kiyaye wahayi bai tsaya kawai akan kiyaye alqur'ani ba hatta sunna Allah ya kiyaye ta sai dai inda Allah ya kiyaye sunna ba ta haka aka kiyaye alqur'ani ba alqur'ani Allah ya kiyaye shi da kansa kan cewa ba wanda ma zai iya
yunkurin ya ce zai canza shi ko ya kawo ƙarya a cikin sa la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Amma sunna kuwa sai Allah ya kawo waɗansu bujiman malamai zakakuran malamai wanda za su tottono dukkan ƙarya da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai binnewar da aka yi mata su kwakulo ta su bayyanar da ita akan cewa wannan ƙarya ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wata ran da ibn al-mubarak wani yazo ya ce ma ibn al-mubarak cewa ya kirkiro hadisai wajen 4000 suna nan suna yawo akan harshen mutane, shine sai yake cewa a yaqumu lil ilmi shababul ilm shababul lil ilm yaqumu lil ilm shababul lil ilm. Akwai samari na ilmi da za su tsaya su zagi dantse dan su kare ilmi din, shine su kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika an samu irin wannan magana daga Ibn Mahdi da aka gaya masa wani daga cikin ɗan zanadiƙa ya kirkiro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kirkiro hadisi na ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shine yake cewa yaqumu laha jihadida. Akwai malamai waɗanda suke bajimai da za su tashi su waro ta. Haka wannan kisar da na baku na ɗan bid'an nan da Khalid ibn Abdullah al-Qasri ya kashe shi, yace to ai in ma ka kashe ni kai a banza dan tunda na kirkiro hadisai suna nan mutane suna ta yawo da su, na halatta musu haram na haramta musu halal kuma ana nan ana ta yawo da su, dan ya dada ƙara wata makidar wata dafitar ga musulunci ya sanya wa mutane shakka a cikin hadisai sahihai ba a ringa cewa wata kila suna daya daga cikin wannan na ƙarya. To shine sai Khalid ibn Abdullah al-Qasri ya ce masa to muna da mazaje irin su Musa ibn Harun al-Hammad da irin su Abdullah ibn al-Mubarak da za su rairaye ƙaryar daga gaskiya, da za su rairaye wa'annan hadisai na ƙarya su bayyana su ga al'umma. To al-Hafiz yace wal hukmu alayhi bil wad'i inma huwa bi tariqi adh-dhann al-ghalib la bil qat'i. Hukunci akan hadisi da cewa mawdu'i ne ta hanyar zato ne wanda yake mafi rinjaye, la bil qat'i ba abu ne wanda yake da yaqini ba. Wato in aka ce hadith hadha hadithun mawdu ay tarajjaha lada an-nadhir kadhib rawi, ba wai sai ya samu bisa dari bisa dari kan cewa wannan hadisin na ƙarya ne sannan zai ce hadha hadithun mawdu, bal idan ya rinjaya a cikin zaton sa kan cewa wanda wannan hadisin ƙarya ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci da shi. Me yasa ya kawo wannan? Wato bi ma'ana to yanzu kenan dan mun ga mutum a cikin isnadi wanda aka tumce shi da cewa yada'ul hadith ko yakdhib ko kadhab, sai mu ce hadisin sa ba mawdu' bane kenan, ba za mu yi qat'i akan sa ba, za mu ce mawdu' ne. Amma shi al-Hafiz ya ce ba za mu yanke ba bidhann al-rajih ghalabatu dhann limadha id qad yasduq al-kadhub إذ قد يصدق الكذوب صدقك وهو كذوب جاوبن مكاريتان باكي دا جاغورن مكاريتان باكي دا منزا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يو ياي غسكيا سو داك مكاريتي وترن زي تبا يين زي يي يين غسكيا ما wannan magana ce nazariya ne hadi da yake fada walla fil haqiqa indai aka samu rawi kadhab a cikin isnadi za a yi hukunci da wannan isnadin da cewa ƙarya ne, amma al-matan wannan hukunci ne daban. An gane? Idan matanin zai iya inganta ta wata hanya sai ya zama cewa watakila wannan rawin makaryaci ya yi gaskiya bai ƙaryar ba a nan wajen, to shi ne sadaqaka wa huwa kadhub. Amma mu duk da haka isnadin da yake ciki mu a wajen mu isnadi ne mawdu, amma hadisin matanin sahih. Akwai misali na wannan hadithin da Imam Tirmidhi da su Abu Dawud suka ruwaito na Abu Huraira, idza laqitumul yahuda wan nasara fala tabda'uhum bisalam wa idza laqitum wa idza laqitumuhum falja'uhum ila adyaqit tariq. In kuka haɗu da yahuda da nasara kar ku fara musu sallama, kuma in kuka haɗu da su a hanya matsi a wajen da za su matsu a cikin hanya ahlul zimma. Wannan hadisin al-mashhur wanda inda aka san shi hadisi ne na Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Huraira, ba a san wanda wannan hadisin ba in ba Suhail ibn Abi Salih ba. sai aka samu wani rawi da malaman hadisi sun san shi makaryaci ne, an sifanta shi da ƙarya, Hammad ibn Amr an-Nasibi. Hammad ibn Amr an-Nasibi, ku duba tarjumar sa a cikin Al-Majruhin na Ibn Hibban da kuma a cikin Mizan al-Ijdal na Az-Zahabi. Hammad ibn Amr an-Nasibi sai ruwaito wannan hadisin daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran al-A'mash, malamin Kufa, daga Abu Salih, daga Abu Huraira. A'mash an san shi da riwaya daga Abu Salih, amma ba wanda ya san cewa wannan hadisin A'mash ya ruwaito shi. A'mash duk yawan hadisansa da yawan almajiransa ba wanda ya taba ruwaito wannan hadisin daga hadisin A'mash, sai wani makarici kuma da ya tashi ma sai ya kuskure a cikin hadisin, maimakon ya ce idza laqitumul yahuda wan nasara sai ce idza laqitumul mushrikin, ya kawo hadisin. Sai malamai suka ce masa wannan hadisin ƙarya yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma haka asalin matanin da riwayar al-yahud wan nasara sahih, amma wannan isnadin na Hammad ibn Amr ƙarya ne, domin A'mash bai san hawa ba, bai san sauka ba a cikin wannan hadisin, an dangana shi ne gare shi. Bal akwai ma waɗansu malamai da suka ce shi Hammad ibn Amr din nan bai taba ganin A'mash ba. To wani lokaci waɗansu makaryatan masu riwaya sukan yi haka don su nuna cewa sun tara ilimi, hadisin da kowa ya san shi ta wannan isnadin, su gashi suna da wani isnadin da duk duniya ba za ka samu wanda yake da wannan ba sai su. Kwarai da gaske ka ba ka samu ba, saboda kirkiro shi suka yi na ƙarya ne. Saboda wanda aka sani makaryaci, in ya ruwaito matani sahihi, ba ruwan matanin nan ya inganta, ko da shi ko ba shi, wannan matani sahihi ne. Amma dai wannan bai kore mai hukunci akan cewa shi makaryaci ba ne, sai dai wannan matanin ba za mu ce maudu'i ba ne, domin wannan ta zamanto halar da makaryaci ya yi gaskiya. Ba shi da wani amfani, ai al-hadithul mawdu' ba a riwayarsa kawai sai dan a san shi, baya karfafa hadisi komai rauninsa, ba shi da wani amfani. Amfaninsa kawai a san shi, a san cewa wannan ƙarya, akwai makaryaci a nan, ko makarya akai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Na'am.
Eh dama, in za a faɗe shi, in za a yi wa sai ta wancan matan. Na'am. لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. سيدي ما أبو تا علم الحديث سنادة وتقدرة سنادة وتفهمتا تعلمي يميزون بها ذلك. سيكي بمبن شوانا سيكي بمبن شي حديث ديكي موضوع مكر يتي تبس دكما حديث ديكي كودا مكر يتي يروي توشي أولنا حديث ديكي ريابا an gane? Sun san hadisai waɗanda suke mawdu'ai, suna jin su za su sani, amma ba kowa ne yake iya wannan ba. Yace wa inna ma yaqumu bidhalika minhum man yakunu tila'uhu tamman, wanda kadan yake samun wannan shine wanda yake tarin ilimin sa cikakke ne, wato yana da yayi nazari sosai, wato ya reko ko ina, yanda wato abinda bai sani ba nadiri ne, nadir a ce kana kawo mata wato sunna bai sani ba, kuma abin da ya faru da imam Muslim ibn al-Hajjaj, wata ran a majalisin sa aka tambaye shi wani hadith bai sani ba, wannan ya tayar masa da hankali, ya koma gida ya kulla kansa a ɗaki, yace kan wanda ya shigo cikin mutanen gidan ya zauna yana ta bincike, har sai idan ya gano nadir sai aka ce masa to ai ga wani kwando na dabino an kawo mana, yace ku kawo mu, aka kawo, yace ya kulle kan wanda ya shigo, yana cin dabino ne yana duba littafai har sai da ya samu hadisin zuwa sallar al-fajr. Amma wannan damuwar da ya samu ita ce sababin rashin lafiyar ajalinsa. A wata riwayar ma cewa aka yi da safe din aka zo aka same shi ya rasu, amma kamar yanda Ibn Salah ya ce ya samo hadith din, amma wannan ta zama to sanadiyar farkon rashin lafiyar rasuwarsa. Kaga ai Imam Muslim ai rasuwarsa ba tsawon shekaru ba, yana da shekara 55 ya rasu. To wato da wuya shine ma'anar wato manya malamin hadisi wanda yake ai ittila'uhu tamman, bi ma'ana abinda bai sani ba na asanid ko na mutun nadir ne, wa zihnuhu thaqiba, sannan kuma hankalinsa mai kaifin hankali, yana da basira yana da fahimta, wa fahmuhu qawiyya, da kuma fahimtarsa tana da ƙarfi, wa ma'rifatuhu bil qara'in dallati ala zalika mutamakkila, sannan saninsa da alamomin da suke nuni akan ƙarya din tabbatar ta ce domin akwai alamomi da ake gane ƙarya, alamomi da ake gane alhadith al-mawdu. Malaman hadisi suna da dabaru daban-daban, wadansu alamomin suna koma ya zuwa ga rawi, wadansu alamomin suna koma ya zuwa ga abin da ya riwaya, kamar yadda yanzu Hafiz zai gaya mana a wannan fakara. To ta yaya za a iya sani menene wa'innan alamomi? Shine yace wa qad yu'raful wad'u bi iqrari wadhihi. Wato abinda za ku sani, za ku kula dai shi al-wad'u ƙarya a cikin hadisi, yayin da ake gane al-hadith al-mawdu hayoyi biyu ne, ana kasa su hanyoyi biyu a manya. Hanya ta farko abinda yake komawa ya zuwa ga shi halin wanda ya riwaya, hanya ta biyu kuma alamomi da suke komawa ya zuwa ga abinda ya ita kanta riwaya ba ta da alaka da shi wanda ya riwaya, ita riwayar kawai ake dubawa. To wanda yake komawa zuwa ga halin wanda ya riwaya din su ma suna alamomi ne daban-daban. Babbar alama daga ciki shine shi wanda ya kirkira hadisi, ya kirkiro hadisin, yayi ikirari yace wa hadisin da na kirkiro ƙarya nake, ko hadisi kaza ƙarya ne, kamar yanda wannan rawi Nuh ibn Abi Maryam yazo yace ai hadisin fadailus suwar shi ya kirkiro shi, man qara'a surata kaza falahu kaza, dukkan surorin nan ya kirkiro musu hadisai yasa. Ya ce masa, me yasa kai haka? Ce wallahi na ga mutane ne in kabbu ala fiqh Abi Hanifa wa magazi ibn Ishaq wa a'radu an al-Qur'an fa wada'tu lahum tilka al-ahadith hatta yarji'u ila al-Qur'an. Kowa wato ya ga mutane sun kama karatu kullun sai ka gamsu da dafan fiqhun Abu Hanifa da dafan magazi na yaki na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ibn Ishaq, amma sun bar Qur'ani, saboda haka kishin al-Qur'ani gangaren ne, kishin al-Qur'ani sai ya debe shi ya saka gidan Allah wallahi an bar al-Qur'ani, sai ya kirkiro wannan hadisi dan mutane zo su rinka karatun hadisi. Yace ai wato shine kamar yanda ake cewa ni ta kuce Annabi sallallahu alaihi wasallam kare, a ce la nukadhib alayhi inma nukadhib lahu, ba ƙarya muke masa, muna yin ƙaryan ne domin sa. Wato ƙarya ce wadda za ta biya buƙatar addinin musulunci, bai san ɓarnar da yake ta yin ƙaryar ba, ta fi kowace buƙata, kowace manufa da yake tunani. To kamar kaga wannan an san kenan wannan hadisin ga baki ɗaya maudu'i ne, dan ya yi iƙirari ya ce shine ya ƙirƙiro waɗannan hadisan na fada'ilus suwa. To wannan ƙarina ta farko kenan.
Allah wannan shi ma ya shafi hadisin da ake so mun ƙara harfin din nan,
a'a wannan ai hadisi ne sahihi, man qara'a harfan min al-Qur'an falahu ashr hasanat wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun, a'a ba wannan ba hadisin fada'il al-Qur'an da ake nufi. Ni kana har yanzu ban ga hadisi din ba, yawanci malai ba sa san ambaton sa, nayi ta bincike in ga lafazin sa, ban ga hadisi din ba. An dangana shi zuwa ga sayyidina Ali, Imam Suyuti ya kawo isra a cikin al-Ali al-Masnu'a fil ahadith al-mawdu'a, amma bai faɗi hadith din ba, kawai ya ce dai ya rawaito hadith ne, man qara'a surata kaza falahu kaza, man qara'a surata kaza falahu kaza, shi abin da yake cewa kenan. Ka ga wannan hadithin ai daban yake, wannan hadithi ne sahihi, daga wata kafa wato a kale shi
kamar ya zama an sa shi a cikin makareta na da baki.
Warai ai iya so daya baka ji abin da muka karanta ba wancan, a wancan da sai in ya wanda ya taba hadisi, wanda ya taba ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau daya, ko ya ce ya tuba, ba za mu karɓi tuban sa ba, ya tuba tsakaninka da Allah. Eh mana a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya abin ya ce man kadaba alayya, ai wannan ƙarya yake da yace abin nan nanu kadhib alayhi inma nakdhibu lahu fi za'amihi ariya wa sani, amma ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce ko da kikkiawan niyya kai, ai kamar ɗan bid'a ne da za su kirkiro bid'a su ce ai da kikkiawan niyya muka, kikkiawan niyya muka, ai kaga wannan ba za ba hujja bace, ko sai ka ce yanzu kikkiawan niyya ce sai a kyale su, sai a kyale su sai abin da suke a cikin addini, ai ba za a kyale su ba, ba zai
shi wannan hadisi shi ya kawo inda hadisan da baki ne zai mai da mutane zuwa ga Qur'ani, amma za a iya samun cewa yana da kyau da suke ingantattu na wani fannin da ba sai zo ikirar wa'annan da ya kawo ga abin da ya sa ya kawo su.
To ai shi wanda ya ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ɗaya duk hadisansa zero ko wanda ya gaskiya ne ba shine ba muka yi kamar na Hamad ibn Amr ibn Musibi dinnan ko da ya kawo hadisi na gaske hadisin na gaske yana nan tabbatacce zamu same shi ta wadansu asali amma ta tasa hanyar zero ko ya tuba ya ce ya dena ba za mu taba yadda da shi ba ai malaman hadisi ba sa wasa a nan wajen in dai aka sare tunda aka sare sare al'umma ta wannan fuska to ba za a sake sare su ta fuskar sa ba tunda ya taba yin ƙarya shi ne suke cewa yanzu tunda duk wanda ya ce yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya har muka gano ko ya yi itirafi faqad banat lana auratuhu al aurata ta abin an kwance masa zani a kasuwa saboda haka ba za a sake dora shi ba a wajen malaman hadisi
Isnadi
shi gaba ki ɗaya ba zai taɓa aiki ba amma matanin wannan abu ne daban tunda idan ba a hukunci akan hadisi da isnadi ɗaya ba a hukunci akan hadisi da isnadi ɗaya albabu idan lam yujma turuquhu lam yurab khata'uhu dole sai ka tara dukkan asani ɗin kafin kai hukunci ki sa hukunci akan hadisi da cewa hadisi sahihi ne ko ba sahihi bane ba abu ne mai sauki sai ka tara dukkan asani ɗin dan ka tara dukkan asanid din shine zai bayyana gare ka gaga wanda ya kuskure da ka wanda bai kuskure ba sannan kai hukunci akan isma akan hadisi qala ibn daqiq al aid lakin la yuqta bi dalika yace ba za a yanke ba koda yayi ikrari din yace ƙarya ne to ba za mu yanke akan cewa ƙaryar yayi ba lihtimali an yakuna kadaba fi dalika al iqrar tunda makarantin ya tayi wannan ikrarin ma da ya ƙarya yake kun gani wato in makaranti ya zo ya ce ƙarya ya yi a cikin hadisi kaza ba za a yadda da shi ba ɗari bisa ɗari amma al-hafiz az-zahabi ya ma ibnu daqiq al-aid raddi a wannan yake cewa to ai wannan ka rinka ma kawo tajwizin wannan ka rinka kawo wannan tajwiz din ai bai ma dace ba mahallin sa bane yanzu alal misali mutum yazo mazina yazo yace yayi zina asalin ya zama to fasiki amma sai kace ba za ka karbi da ikrarin zuwa tunda fasiki ne ba za ka ikrarin fasiki ba za ka karbe shi ba kace ba za ka zartar masa da haddi ba tayu ƙarya yake a cikin wannan ikrarin nasa wannan tayu din naka ba ta da wani mahalli ana maganar al-hafiz az-zahabi kenan dan haka yake cewa wannan safsafa ce yani wato irin wato abinda ake cema wato wasa kwakwalwa kawai ɗaya ake yi ta ba gaira ba dalili da babu wata natija a kai na'am
kamar cewa la yaqda bi dalika wa yana kuma riya bane
ba barakallahu fik ala ramma wannan shine jawabin ibn hajar ga zahabi shi rigimar shi ibn daqiq al-aid cewa ai dama bai ce ba cewa ba yana koriya bane ba cewa yake ba za a karba ba za a karba amma ba 100% ba za a karbi ikrarin nasa amma ba 100% ba domin saboda ihtimalin cewa yayi ƙarya a cikin wannan ikrarin in ku akwai ihtimali to babu yaqini to amma shi ai az-zahabi cewa yake wannan kawo wannan ihtimalin la mahalla lahu yana ganin kan cewa kawai shiga cikin wata falsafa ce da ba ta da wata ma'ana to shi yasa nan al-hafiz ibn hajar yayi masa istidlal yake cewa wa fahima minhu ba'dhum annahu la yu'mal bidhalika al-iqrar asla waɗansu daga cikin malamai yana nufin Imam az-Zahabi kenan a cikin al-Muqira ya fahimci daga wannan maganar ta Ibn Daqiq al-Aid cewa ba za a yi aiki da wannan ikrarin ba ko kadan ya walaysa dhalika muradahu wannan ba shine manufar al-Imam Ibn Daqiq al-Aid ba wa inna ma nafa al-qat'a bidhalika abinda ya kore yankewa yaqini da wannan tunda akwai yiwuwar cewa yayi ƙarya a cikin ikrarin nasa dan haka dan ma zo yayin ikrarin ba za mu bi yadda da ikrarin nasa 100% ba wala yalzamu min nafi al-qat'i nafi al-hukmi babu talazumi tsakanin kore yaqini da kuma kore hukunci dan hukunci ana tabbatar da shi imma bil yaqin wa imma bil dhann ar-rajih to idan aka kore yaqini amma aka samu dhann ar-rajih kaga hukunci zai tabbata saboda haka dan ta kore yaqini ba nuni yake akan cewa ka kore hukuncin ba saboda haka shi yanzu shi al-hafiz lawyer ibn daqiq al-aid yayi masa lawyer kuma lawyer sa amhallin sa li'anna al-hukma yaqa'u bi dhann al-ghalib wa huwa huna